إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بيرك وصل رمضان هجرة منذ صلى الله عليه وسلم دبنا يخريه دا 47 وان دا يأيدي دا 22 دا وصل فبراير شكرا تدبو بيو دا 26 ميلادية منا تشتن تفسيري yau a jiya mun kare tafsiri na ayatin suratul Taha yau za mu shiga cikin tafsiri na suratul Anbiya na'am
a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون
نعم كابونا فارا فسارا أقول تنبيو إيكا ما هكا تنبيا نقولكو شين ياها لكتا da mutum ya haramtawa dan ka ya haramtawa ɗaya daga cikin ƴaƴansa yin gado saboda ba shi da nutsuwa wato tambaya yana cewa ne idan mutum yana da ƴaƴa a ya halatta ya haramta ma ƴaƴansa gado saboda yaron ba shi da nutsuwa mutum ya ce ko da bayan na rasu kada wane ya gaje ni saboda nayi ya gyara halayensa bai gyara halayensa ba nayi ya daina shaye-shaye nayi ya daina tsara suka nayi ya daina bin iska ya ƙi yadda saboda idan na rasu ba shi da gado na shin yana da wannan iko amsa shi ne ba shi da wannan iko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah qad a'ata kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarith lalle Allah subhanahu wata'ala ya bai wa duk wani ma'abuci haƙƙin sa babu wasiya ga mai gado Allah ya riga ya raba dangane da abin da ya shafi gado Allah ta'ala da kanshi ne ya dauki nauyin rabawa to haka mahaifi ba shi da iko ya ce tunda wani baya mun biyayya ko wani ba shi da nutsuwa kada a ba shi gado na ba shi da iko ya ce haka an gani Allah ta'ala ya riga ya raba yusikumullahu fi auladikum lizakari mithlu hadhihi al-unthayayn to saboda haka Allah ta'ala ya san matsalan kuɗi an gani inda Allah zai bar matsalan kuɗi a hannun ɗan adam ba ƙaramin rikici za a yi ba shi ya sanya Allah ta'ala ya san yadda ɗan adam ke son kuɗi da kuma yadda matsalan kuɗi ke kawo rikici sai Allah ta'ala sai ya dauki nauyin raba gado da kanshi sakamakon gado ba a kawo ra'ayi a cikinsa kawai ana dubawa ne abinda aka rubuta a cikin alkur'ani abinda ya tabbata a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk yanda yaro ya saba maka ba za ka iya hana shi gado ba kuma duk yanda yaro ya saba maka ba za ka iya tauye mai wani abu na haƙƙinsa ba irin mutum ya ce tutun da wani baya mun biyayya da wani na ba shi gidaje kaza da wani na ba su filoti kaza amma ban da wani to manzon Allah ya hana in dai za ka yi kyauta ga ƴaƴanka to za ka yi kyauta ne ga dukkansu saboda hadisin Nu'man bin Bashir an gane ku wato mahaifinsa yayi kyauta a gare shi da yayi kyauta sai ya kira mahaifiyar yace gashi na ba danki kyauta kaza shine sai mahaifiyar tace wannan kyautar da ka ba wannan ka ba sauran ƴaƴan yace a'a tace gaskiya ni ba ni da natsuwa da wannan kyauta da kai ina ganin ka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tambaye shi idan manzon Allah yake kyautar ka yayi shi kenan in yace bai yi ba to gaskiya ni ba ni da natsuwa akan shi shine sai ya kama hanya ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yaje sai ce ya rasulullah inni nahaltu ibni hakaza yace ya rasulullah ni na wa dana kyauta iri kaza to shine manzon Allah yace masa ana halta waladaka kullahum ko ana halta auladaka kullahum shin ka ba da kyauta ga duk ƴaƴanka sai ce la to sai annabi yace ittaqillaha wala ittaqillaha wa ajlu baina auladikum yace ka ji tsoron Allah kuma ku ringa yin adalci tsakanin ƴaƴanku a wata ruwaya sai manzo Allah yace inni la ashhadu ala jawri ni ba na shaida akan zalunci sai manzo Allah ya kira irin wannan kyauta zalunci ka ware wasu bangare daga cikin ƴaƴa ka ba su ka hana wasu bangare daga cikin ƴaƴa zalunci ne to ashe maganan gado ko da danka ya saba mata kyale shi duk abin da ya kamata ya gada tunda ya saba maka kuma kana fushi da shi shin dukiyar zai albarka yara nawa ne suka gaji dukiya daga baya dukiya ya daidaice ya lalace ai idan mutum baya biyayya ga mahaifinsa ai idan mutum ya zama tokan gararre to rayuwarsa ba zai yi albarka ba saboda haka ko da ya shiga cikin magada kyale shi in dai har bai maka biyayya ba ya zamanto kana fushi da shi to rayuwarsa za ta zamanto lalatacciya don a wasu iyayen suna ganin ai idan ya yi gado cikin wannan hali ya cuce bai cuce ka ba don wannan abin da ya samu dan wani dukiya ne abin duniya ne amma lahira ba to wannan shi ne a sannan kuma na biyu yaya hukuncin busa taba ko wiwi ko shisha ko cocaine idan mutum yana azumi to kaga idan mutum yana azumi sai ya busa taba ko wiwi ko cocaine abinda ya tabbata a fahimtar malamai shine wannan azumi ya kare daidai yake da a ce ya ci abinci ko ya sha wani abin sha an gane to amma yaya hukuncin wanda ya busa taba ko wiwi ko shisha a wato ya busa ne lokacin da yake cin abincin sahur bayan ya gama cin abinci sai ya busa to da ya busa sai bacci ya dauke shi bai farka ba har magariba an gani ya busa wiwi ko ya busa cocaine bacci ya dauke shi bai farka ba sai magariba yaya hukuncin azuminsa a nan za mu ce azumin ya yi ko azumin ya ɓaci tunda dai ya sha wannan wiwi ne a matsayin abinci ya sha shi lokacin sahur kenan za mu iya cewa ya yi sahur da wiwi to tunda ya yi sahur da wiwi sai bacci ya ɗauke shi yaya hukuncin azuminsa to tambaya na wajen mutumin da ya yi sahur da wiwi sai ya ci gaba da azumi bai yi bacci ba yaya azuminsa azumi ya yi ko ba haka ba azumi ya yi amma ya saba ma Allah an gani duk mutumin da ya sha taba ko ya sha wiwi ko ya sha shisha ko ya sha cocaine ya saba ma Allah da manzansa domin duk mutumin da ya sha abin da zai taba mishi hankali ko abin da zai taba masa lafiya to wannan sunan shi dan ta'adda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la darara wala dirar ba cuta ba cutarwa kada ka cuce ni na farko kada ka cuci kanka kada ka cuci wani shine la darara wala dirar musulunci bai yadda ka cuci kanka ba musulunci ne kadai addinin da zai ga mutum zai sha giya ko zai aikata wani abu da zai cuce shi musulunci ya hana shi kai har ma ya masa hukunci in musulunci ya ga mutum zai sha giya zai hana shi sannan ya masa hukunci in ko ya sha giya ya hukunta shi to daga addinin musulunci bai yarda ka cutar da kanka ba ballantana ka cutar da wani to idan mutum ya sha taba su kansu turawa sun ce taba yana cutarwa har ma daga cikin dokokin da aka sanya ma kamfanin da suke yin taba din su ringa rubutawa a cikin kwalin taban cigarette is dangerous smokers are liable to die young suna rubutawa cewa shan sigari yana da hadari sannan mashaya sigari wato abu ne mai yiwuwa za su iya mutuwa da wuri saboda sigari yana janyo cututtuka daban-daban wanda suke barazana ga kiwon lafiya an gane ko to idan ya zama to sigari yana cutuwa ina kuma wiwi ina kuma cocaine wanda cutar wanda ya kai intaha saboda yana cutar da hankali yana mai da mutum ya koma wani abu daban mutum zai iya shan cocaine ya fado daga gidan sama hawa goma ko hawa 20 zai dauka cewa kawai kamar hawa ɗaya ne yasa da yawa yan kidnappers da yan fashi da masu so su aikata miyagun laifuka ya zamanto kasa ji tsoron kowa suka sha cocaine ne an gane wannan ko saboda haka shan cocaine yana da hadari shi yasa kamar ƙasa irin Saudiya da suke bin shari'ar musulunci in an kawo mutum ya sha cocaine ana yanke mai hukuncin kisa saboda mutumin da ya sha cocaine yana da hadari mai matukar gaske Allah shi kiyaye to almuhim dai mutumin da ya sahur da wiwi ko da cocaine sai bacci ya dauke shi bai farka ba sai magariba azumi yayi amma fa yayi kurakurai kurakuran da yayi tunda yayi sahur din nan bai sallah asuba ba ko farko dai gashi ya sha abin da zai shafi lafiyarsa sannan gashi sallolin nan guda biyar gaba ɗaya babu wanda yayi kaga ba karamin laifi ya aikata ba Allah shi kiyaye sannan ga tambaya na uku an ce ba mai yin azaba da wuta sai ubangijinta shin ya halatta a yi amfani da wani na'ura na zamani mai fasa sauro ya kashe shi amma ana jona shi ne da wuta akwai wani na'ura da ake amfani da shi yanzu a wanda na kashe sauro za a riƙe shaka a ringa haka da shi sai ga shi sauro na fashewa an gani to ya halatta a yi amfani da shi tunda dai hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'azzibu bin-nar illa rabbuha babu mai yin azaba da wuta sai dai ubangijin wuta din to wannan na'ura da ke fasa sauro ya halatta mai amfani da shi ya halatta ko bai halatta ba shin wannan na'uran shi wuta ne ana dai jona shi da mai da wuta shin duk abin da ake jonawa da wuta za mu ɗauke shi a matsayin wuta yanzu mu ɗauki fridge ana jona fridge da wuta amma wuta ne shi sanyi ne AC ba air condition ana jona shi da wuta amma yaya sanyi ne shi ga fanka ana jona shi da wuta sanyi ne to shi ma wannan na'ura da ake amfani da shi wajen kashe sauraye shi ma ana jona shi da wuta amma wuta ne shi a'a na maganin sauro ne amma ba wai wuta ba ne to saboda haka kuma ana yawo da shi ne haka yana kashe ainihin sauro to saka wannan ba shi da hukuncin wuta ya halatta a yi amfani da shi a kashe sauro insha Allah saboda sauro ya zama toma 'yan Najeriya annoba babu wani ciwo da ke addaban 'yan Najeriya kamar sauro an gani kuma shi ne ciwon da ya kamata a sanya hankali wajen ganin cewa an ga bayansa domin kasashe irin kasashen turai idan sauro ya cije su kafin ka ankara sun mutu ba su da karfin jini irin namu bature jinin shi bai da karfi irin namu saboda haka a lokacin da turawa suke yaƙi a Afirka babu abin da ke musu illa su ba wai bullet ke musu illa ba, cizon sauro. Saboda haka shi ya sanya a kasashen Turai babban aikin da suka yi, tunda Bature bai sanya mutu, yana sanya rayuwa har abada in zai yi. To babban aikin da Turawa suka yi a kasashensu shi ne duk abinda zai kawo sauro sun yi maganinsa. Yanzu kasar Ingila ba za ka taba ganin ko kwayan sauro guda ɗaya ba. Akwai kasashen Turawa da yawa babu sauron. Saboda haka likitocin kasashen, idan mutum ya taso daga Najeriya da malariyansa ya je kasar Ingila, ba kowane likita zai gano ciwon da ke damunka ba. Kila likitan zai yi ta wahala yana binciken wasu ciwuka ne na Ingila, sai ka kusa mutuwa ko kila sai ka mutu ma gano ai ciwon Najeriya ne, menene malaria ne. Sai ka babu likitan da zai iya duba kai ya baka maganin malaria kamar dan Najeriya. Kada irin masu kudin nan wanda bini-bini daga sannan dan ciwon kai sai a ruga da guje a je Ingila, saboda suna da kudin kashewa. To akwai ciwukan da kawai a Najeriya ne aka fi sanin su. Saboda haka in ka je wata ƙasa ka ce za ka kai kanka, za a daɗe ana test ba a gano ko me yi ba ne. An fahimci wannan ko? Saboda haka Najeriya muna da na'ura, yanzu an yi na'ura kala-kala na kashe sauro. Akwai man da ake shafawa a jiki ma. Mai ne wani za ku kwanta ka shafa a jiki na kare sauro ya cije ka. Wai sunan maganin anti-malaria. Ga shi nan dai kala-kala. Ɗan ƙaramin halitta ya addabi 'yan Najeriya. Ɗan ƙarami ba. Allah shi ya yi. Yaya hukuncin sanya wa yaro sunan mala'iku? Ya hukuncin a sanya wa yaro suna Jibrilu ko Mika'ilu ko Israfil? Wani ma za a sami suna Azra'ilu. Wa iyyadu billah. Mala'ikan mutuwa. To, hukuncin sanya wa yaro sunan mala'iku, wasu malamai suna ganin cewa haramun ne a sanya ma yaro sunan mala'iku, a sanya ma yaro suna Jibril haram, Mika'il, Israfil da sauransu. Amma wasu malamai suka ce a'a, sanya ma yaro sunan mala'iku makaruhi ne. Wasu malamai suka ce ya halatta a sanya ma yaro. Amma Ibn Usaymin, Allah ya masa rahama, ya ce abin da ya fi dacewa da gaskiya, sanya ma yaro sunan mala'iku makaruhi ne. Shi ma irin wannan fatawa ya fito a bakin a Sheikh Usman Dan Godiyo a cikin littafinsa Ihya'u Sunna wa Ikhmadul Bid'a, cewa yana daga cikin makaruhi sanya ma yaro sunan mala'iku. An gane wannan ko? To saboda haka mafi alkhairi in suna haifi yara, kada a sanya musu sunan. To idan har ga an sanya sunan fa, wani ya ce sai a yi hakuri. An sanya musu sunan makaruhi, in haƙuri makaruhi ya tabi na, ya za a yi yanzu? Yanzu mutum yana iya canza sunan shi ko ba zai iya ba? Kana iyawa. A yanzu ɗin nan ina iya canza sunana, ce to daga yau ba sunana ba ya haya ba, daga yau sunana kaza. Kowa ya shaida shi kenan ya halatta. Abinda bai halatta shi ne canza sunan mahaifi. Mahaifinka sunan shi ɗin nan shi ne sunan shi, amma sunanka za ka iya taɓawa. Sunan mahaifinka ka bashi yadda yake. In mahaifinka na da suna mara kyau, sai dai ka yi haƙuri, ya riga ya janyo ma. Misali a ce sunan mahaifinka Jaki, sai a ce to sai a ce Musa Jaki, sai ka ce labbaika. Dole Jakin nan dai sunan shi ne dai. Babu wanda ya sai canza wannan sunan Jaki. An gane? To wannan shi ne ka'ida, amma sunanka za ka iya canza shi. Allahu a'lam. Amma kuma idan ya rabe shi ya ce to ai akwai malaman da suka ce ya halatta, ya rabe ya nace shi ya gamsu da hujjojinsu, sai a kyale mai sunan shi. Kada ta mai da hankali. Idan yaro ya mutu kafin kwana bakwai ya kewayo, an haifi yaro sai ya mutu kafin kwana bakwai ya kewayo, shin za a yi mishi yanka? An haifi yaro sai yaron ya mutu kafin kwana bakwai ya kewayo, za a yanka mai rago ko ba za a yanka mishi ba? To wasu malamai suka ce da a ce an busa masa rai, an busa masa rai yana motsi yana da rai a cikin ciki amma lokacin da aka zo haihuwansa lokacin da ya zo fitowa daga cikin mahaifiyarsa sai ya fito matacce yana da rai a cikin cikinta amma lokacin da ya zo fitowa daga cikin cikinta sai bai fito da rai ba wasu malamai suna ganin ba za a yanka mai ragon suna ba ba maganan yanka mai ragon suna saboda bai fito da rai ba amma wasu malamai suka ce a'a za a yanka mai ragon suna ko da ya fito matacce idan ya zamanto an busa masa rai wata nawa ne yake busa masa rai wata hudu ko ya riga ya kai wata hudu ya kai wata hudu kuma an ji motsin shi yana motsi a cikin cikinta an gwada yana da rai to wajen haihuwa sai ya fito ya mutu tunda dai asali yana da rai wajen fitowa ne ya mutu to wannan za a yanka mai rago an gane wannan ko za a yanka mai rago saboda ainihin duk yaron da aka haife shi yaron da yake a cikin ciki ya kai wata hudu kuma sannan gashi yana motsi to wannan yaro za a tashe shi gobe kiyama saboda an riga an cika halittar shi tunda an cika halittarsa za a tashe shi ya zamanto insanu ana kiran shi mutum duk wanda aka riga aka busa mai rai ya zama mutum an gani ana fatan ya yi ceto ga iyayensa sabanin wanda ya fito kafin a busa masa rai ya zamanto kafin a busa masa rai sai ya fito to wannan ba za a yi mai ragon suna ba domin shi ba mutum bane shi saboda halittarsa ba ta cika ba an gane ko to malamai sun yi tafsilat dangane da martabobi na yaran da ake haihuwa suka ce yaran da ake haihuwa yan tayi kenan wanda aka haifa kafin a busa masa rai an gane ko wannan babu ragon suna a gare shi sannan na biyu wanda ya fito matacce bayan an busa masa rai ya fito matacce bayan an busa masa rai to wannan akwai maganganu biyu na malamai amma abin da yake ra'ayi mai karfi shine wato za a yi masa rago tunda an riga an busa masa rai daga baya ne ya mutu kuma halittarsa ta cika ko halittarsa ya cika to sannan na uku wanda ya fito matacce sai ya mutu kafin rana na bakwai an gani ya fito matacce a ya fito rayayye afwan ya fito rayayye sai ya mutu kafin rana na bakwai gashi an haife shi lafiya lau amma kafin rana na bakwai sai gashi ya rasu to shi kaga wannan shi ma halittarsa ya cika kuma wannan ya zama cikakken mutum an gane wannan ko to shi ma wannan akwai maganganu guda biyu sai dai magana wanda ya fi ƙarfi shine wato in ya kai har rana na bakwai sai ya mutu a rana na takwas to wannan za a yanka mai rago ƙaulan wahidan ya kai rana na bakwai sai ya mutu a rana na takwas za a yanka mai rago wannan babu wani jayayya na malamai a kansa wannan magana ne wanda yake ƙaulan wahidan Allahu a'lam sannan ga sai tambaya na gaba Allah assalamu alaikum Allah ya ƙara wa Sheikh lafiya da ilimi mai amfani Sheikh tambaya ne da neman sani shin da gaske ne cewa bayan raddin da kake yi ga yan bid'a wai kana kai ƙaran malamai ɗan uwanka da suka saba maka ga ra'ayi gurin hukuma ko wani hakimi domin a dakatar da shi kun fahimci tambayan ko wai shin da gaske ne cewa bayan raddin da kake wa yan bid'a wai kana kai ƙaran malamai ɗan uwanka da suka saba maka ga ra'ayi gurin hukuma ko wani hakimi domin a dakatar da shi mun yi wannan tambaya ne domin mun ji yana ta yaduwa a cikin jama'a Allah ya saka da alkhairi an gane ku to wannan abin da zan fara cewa tukuna farko shine wallahi billahi tallahi wannan magana ƙarya ne wallahi billahi tallahi wannan magana ƙarya ne wallahi billahi tallahi wannan magana ƙarya ne wannan magana kanzon kurege ne propaganda ne don cin ma wani buri ba dabi'a na bane an gani ni ra'ayina ni a bayyane yake ni abin da yake zuciyana bana kwana-kwana an gane ko in kana so ka san abin da yake zuciyana tambayar da zan gaya ma gaskiya abin da na sani babu wanda ya taba kama ni da munafinci ta kusa ko ta nesa ba dabi'a na bane shige-shige wajen hukuma ballantana har in kai karan wani wani ba zai ce ya ga mallam ya haya salafi yana yawo wajen hukuma ba ballantana a ce ma na kai karan wani ni a gani na a fahimta na wannan magana ba a yi ta ba in ku an yi ta to wani malamin ne wannan malamin da daga cikin malaman bid'a in daga cikin malaman bid'a ne wani malami ne daga cikin malaman bid'a na taba kai karan shi har na ce a dakatar da shi daga karatu in ko daga cikin malaman ahlus sunna ne wani malami ne daga cikin malaman ahlus sunna har lalacewa na ya kai zan kai karan shi a dakatar da shi daga karatu kenan ina so a ce ni kadai ne kawai malami wanda zai karantar da sunna ta sauran malamai a dakatar da su kenan wani alkhairi zan samu ai wahala ma zan sha a ce duk garin Kaduna kawai ni kadai ne malamin sunna bana so wani ya zama malamin sunna bana so wani ya yi tafsiri bana so wani ya karantar a wani masallaci sai ni kadai wani riba zan samu akan wannan an gane ko in har wannan malami malamin bid'a ne to wani malami ne daga cikin malaman bid'a har na kai karan shi nace a dakatar da shi daga karatu ko a dakatar da shi daga tafsiri ko abin da ya kama da wannan in ko malamin sunna ne wani riba ne zan samu to ni dai a gani na wannan magana ba a yi ta ba in ko an yi ta wani malamin ne wannan an gani shine nace shin dan bid'a ne in dan bid'a ne to ni a kaida na in dan bid'a ne alaka na da shi shine raddi dan bid'a idan ya kawo bid'a to nakan tsaya iya kokari na in yi raddi in nuna wa malamai kuskuren wannan bid'a din an gane wannan ko kuma zan masa raddi ilin raddin da ya dace da shi idan ko aqida mu daya to me yayi zafi haka da zan kai karan wani a hana shi tafsiri ko a hana shi karantawa ko a hana shi kaza me yayi zafi haka to ni dai a gani na wannan labari kila wasu ne kawai suka kirkiro shi don su kawo matsala cikin al'umma wannan labari da jin shi kanzon kurege ne in ko ya tabbata to dan Allah a tsiye ni in har ya tabbata cewa na taba kai karan wani wajen hukuma a dakatar da shi to ya kamata a kunyatar da ni go a fallasa ni a kunyata ni don kada in kara na eto ya kamata su faɗa ma wajen wani sarki wajen wani hakimi wajen wani hukuma in har na kai karan wani malami malamin sunna ne ko malamin bid'a an gane wannan ko mutumin da yayi mu'amala da ni duk wanda yayi mu'amala da ni ya san ko ni waye an gane wanda yake kallo na daga nesa daban dan akwai kallon da wani yake mun daga nesa akwai kuma wanda yake in yayi mu'amala da ni zai ga ko ni wane ne an gane wannan ko dan haka zan kara da cewa masu wannan magana zan kara da maganar Allah qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin na kalubalance ku na ce billahi allazi la ilaha illa huwa wannan magana ƙarya ne in ko da gaske ne ku kawo hujjanku dan kawo hujja zai sanya a tona wa makarici asiri wani mawaki yana cewa a menene wadda awi ma lam tuqimu alaiha bayyinati abna'uha adiyahu wato duk wata da'awa matsar ba ku tsayar da wata hujja akan ta ba to ƴaƴanta makaryata ne masu da'awa masu jingina wa mutane abinda bai tabbata ba a takaice waɗanda suka faɗi wannan magana sun faɗi ne saboda cimma wani manufansu cimma wani burinsu da wani ajanda nasu wanda Allah shi ya fi kowa sanin menene suke nufi da shi an gani in suna nufin wani abu na ajanda ne to Allah zai tona musu asiri an gani domin duk mutumin da zai kulla maka sharrin abin da baka san da shi ba to wannan mutumin yana da wani ajanda ne shi ya san abin da yake so ya cimma kaga abin da za ka yi kawai sai ka bashi da Allah da ya halicce shi, in ka bashi da Allah, Allah ta'ala zai maka magani shi, ko malamin sunna ne, ko malamin bid'a ne, ko ma wane ne shi, Allah ta'ala shi taimake mu. Sauran tambayoyin za mu dan dakatar da su saboda lokaci. Yau za mu tashi Suratul Anbiya. Suratul Anbiya babban ita wannan sura an saukar da ita ne a Makka. An sanya ma wannan sura Suratul Anbiya saboda an ambaci labarin annabawa da yawa a cikinta. Ina ganin babu wata sura da aka ambaci labarin annabawa a cikinta da yawa, kuma aka dan kawo tarihinsu kamar wannan sura din. Ra'ayin malamai ya haɗu, wato ma'ana malamai sun yi ijma'i akan cewa ita wannan sura an saukar da ita ne a Makka, kuma tana da aya kuma ita ce ainihin sura ta 71 a cikin jerin gwanan surorin da aka saukar a cikin Alkur'ani. An ce wannan sura ta sauka bayan Suratul Sajada, kafin Suratul Nahal. Malamai sun ce tana daga cikin surori na ƙarshen sauka kafin hijira, daga cikin surori wanda su ne na ƙarshen sauka kafin hijira. To wannan sura tana daga ciki, adadin ayoyinta 111. Idan muka ɗauki lissafin mutanen Hijaz, wato mutanen Makka da Madina, har da mutanen Sham da Basra, amma mutanen Kufa su suna ganin a gwargwadon lissafinsu, wato aya 112 ne ita wannan sura ɗin. Babban abin da suran ke karantarwa, suran tana karantar da mu cewa da'awar annabawa gaba ɗaya ne, fikiri ɗaya ne. Annabawan da Allah ya aiko gaba ɗaya da'awarsu iri ɗaya ne, shi ne kira zuwa ga a bauta ma Allah shi kadai, a nisanci shirka. A bauta ma Allah shi kadai, a nisanci shirka. Wannan shi ne da'awan annabawa gabaki ɗaya, kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a cikin Alkur'ani, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Hakika mun aiko a cikin kowace al'umma da manzo. Manzon yana cewa an i'budu Allaha, ku bauta ma Allah, wajtanibu at-taghut, ku nisanci duk wani abin da ake bauta ma wanda ba Allah ba. A wata aya Allah ya ƙara tabbatar mana cewa manzannin duniya gaba ɗaya da awansu ɗaya ne. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna min qablika min rasulin, ba mu taɓa aiko da wani manzo gabaninka ba ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, illa nuhi ilayhi, face mun yi wahayi zuwa gare shi, annahu la ilaha illa ana fa'budun, cewa lalle yanda lamarin yake babu abun bauta da gaskiya sai ni, ku bauta mun. Kenan Allah bai taɓa aiko wani manzo ba, face ya aiko shi da wannan kalma ta la ilaha illallah. Babu wani manzo da ya taɓa zuwa da saƙon da ya wuce la ilaha illallah. A wata aya Allah ya ƙara tabbatar da wannan. Allah yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'budun. Was'al man arsalna min qablika min rusulina, ka tambayi wanda muka aiko gabaninka daga cikin manzanninmu ya Muhammad. Manzannin da muka aiko gabaninka, ka tambaye su, aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'budun, shin mun sanya koma bayan Allah, shin mun sanya wani abun bauta wanda ake bauta wa koma bayan Allah? Ashe duk wani manzon da aka aiko ana gaya mai babu wani abun bauta da gaskiya sai Allah. An gane? To saboda haka wannan sura yana karantar da mu cewa da'awan annabawa gaba ɗaya da'awa ne guda ɗaya. shine da'awa zuwa ga la ilaha illallah. An gane wannan ku? To sannan an karbo hadisi daga Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu an yana cewa a banu Isra'il wa Maryam wa Daha wal anbiya kunna min al-buttaqil awwal, yace suratu bani Isra'il da suratu Maryam da suratu Daha da suratu al-anbiya suna daga cikin al-buttaqil awwal. Ma'ana al-buttaqil awwal suna daga cikin dadaddun surorin da aka saukar da su da farko-farko, suna daga cikin dadaddun surorin da aka saukar da su da farko-farko, wato surori dadaddu da aka saukar da su farko a Makka. Wayannan surori guda hudu suna cikin su: suratu bani Isra'il, suratu Maryam da suratu Daha da suratu Anbiya. Kenan dukkansu gaba ɗaya an saukar da su a ina? A Makka. Kuma suna daga cikin surorin farko-farkon saukarwa. Sannan sai Annabi ya ce wa hunna min tiladi, kuma wa'annan surori suna daga cikin wato dadaddun haddana, suna daga cikin surorin da na dade na fara haddace su. An gane ku? To bismillahir rahmanir rahim kitisa rabbal linasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun, su mutane hisabunsu ya kusanto a gare su, alhali suna cikin rafkannuwa suna masu bujirewa. Su mutane hisabunsu ya kusanto a gare su, amma abu mamaki, hankalin mutane baya tunanin tashin kiyama, hankalin mutane baya ma tunanin mutuwa, alhali Allah ta'ala ya ce mutane hisabunsu ya kusanto a gare su, amma sai Allah ya ce wa hum fi ghaflatin mu'ridun, alhali suna cikin rafkannuwa suna masu bujirewa. Shine malamai suke cewa abinda ake nufi da wannan aya, tashin kiyama ya kusanto, lokacin da za a yi wa mutane hisabi akan ayyukansu na alkhairi ko sharri ya kusanto. An gane ku? Za a yi wa mutane hisabi akan irin ni'imomin da Allah ya ba su. In Allah ya baka dukiya, gobe kiyama sai an maka hisabi, a tambaye ka ina ne ka samu wannan dukiya, sannan kuma yaya ka sarrafa wannan dukiya, shin ka samu wannan dukiya ta hanyar halal, kuma ka sarrafa dukiyar ta hanyar halal, shin abin da yake wajibi a kanka ka aiwatar da shi ko baka aiwatar da shi ba. To za a yi wa mutane hisabi akan wannan. Summa latus'alunna yawma idhin anbi anin na'im, sannan za a tambaye ku a wannan rana game da ni'imar da aka yi muku. Duk wani jin daɗi da mutum ya ji a duniya, sai Allah ya tambaye shi ya yi bayanin yadda aka yi ya samu wannan jin daɗin, kuma yaya kuma ya sarrafa wannan jin daɗin. In dukiya ne sai an tambaye ka kanshi, in mata ka samu kana jin daɗi da matanka sai an tambaye ka ta yaya ka samu, ta yaya ka samu ka aure su, sannan kuma yaya kake mu'amala da su, kana mu'amala da su ta hanyar shari'a ko baka yi. Sannan in mulki Allah ya baka shi ma ka zalika sai an tambaye ka. In Allah ya baka lafiya ne shi ma lafiya babu ni'imar da ya fi shi. An gane ku? In Allah ya baka lafiya sai an tambaye ka yaya kai da wannan lafiya din, yaya ka sarrafa lafiyar, ka sarrafa lafiyar ne wajen bautan Allah ko ka sarrafa lafiyar ne wajen wani abu daban, duk za a tambaye ka. An gane wannan ku? Wannan zai faru ne ranar tashin kiyama. Saka wannan aya yana gaya mana lokacin hisabi ya kusa, shine tashin kiyama. Yanzu halin da muke ciki ba, tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da aka saukar da wannan aya din, tun lokacin tashin kiyama ya kusa. Tun wannan lokaci menene? Tashin kiyama ya kusa. To tunda tun lokacin tashin kiyama ya kusa, to yanzu fa tsakaninmu da manzon Allah akwai shekara 1000 da nawa? 1440 da wani abu. To mu duba, tun wancan lokacin an ce tashin kiyama ya kusa, to yanzu an cire wajen shekara 1400 da wani abu a ciki. Ashe ya kamata hankalinmu ya dawo zuwa ga tunanin lahira. An gane wannan ko? Tunda dai Allah ta'ala kaɗai ya san lokacin da tashin kiyama zai zo. Shi yasa a wata aya Allah ke cewa iktarabatis sa'a wa shaqqal qamar, ko? A wata aya Allah na cewa ata amrullah fala tasta'jilu. Al'amarin Allah fa ya riga ya zo, kada ku yi gaggawa. Sai Allah ya kawo shi da siga na mazi. Ba ma an ce fa tashin kiyama zai zo ba, ya riga ya zo. An kawo shi da siga na mazi. Malaman balaga suka ce idan kaga an kawo abin da bai riga ya faru ba, sai aka kawo shi kamar ya riga ya faru, ana so a nuna ma tabbas ya faru. Kamar aka ce man qala la ilaha illallah dakhala aljanna, duk wanda yake la ilaha illallah ya shiga aljanna. Gashi mutum ya ce la ilaha illallah amma yana zaune akan kujera, amma ce kuma ya shiga aljanna. To yanzu bari in faɗa yanzu, la ilaha illallah na shiga aljanna? Kamar annabi cewa man qala la ilaha illallah dakhala aljanna, me yake nufi? Yawwa, itibaru ma sayakunu, duk mutumin da ya faɗi kalmar shahada ya cika wannan sharadi na kalmar shahada ɗin, to lallai fa sai ya shiga aljanna. Ina fatan gane wannan. Babu yanda za a yi mutum ya faɗi kalmar shahada kuma ya yi aiki da abin da wannan kalma ta kunsa bai shiga aljanna ba. Amma idan mutum ya faɗa don wasa ba, idan mutum ya faɗi kalmar shahada don al'adar garin Zuriba, al'adar garin kowa yana kalmar shahada, shi bai san ma me ake nufi da shi ba. Yana kalmar shahada yana tsafi, yana kalmar shahada yana bokanci, yana kalmar shahada yana ƙungiyar asiri, yana kalmar shahada yana yin duk wani abu wanda musulunci yake kafirci ne yana yi. Amma fa yana kalmar shahada so dubu, saboda al'adar mutanen garinsu ne ko al'adar gidansu ne. Yaya da kalar janna ina zai shiga? To kaga wannan aya an ce ikitaraba, ikitaraba ya katarifu, ikitarifu an kawo shi da siga na madi, an ce tashin kiyama ya kusanto. An gane ku? Ikitaraba linnasi hisabuhu, mutane hisabunsu ya kusanto a gare su. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun, alhali suna cikin rafkannuwa kuma suna bijirewa. An gane? Suna cikin rafkannuwa a cikin duniya, suna bijirewa. Yaya bijirewa? Ya kamata tunda an ce tashin kiyama ya kusa, ga duk mutumin da yake da hankali ya kamata mutum ya yi sauri ya waiwaya irin ayyukan da yake aikatawa na alkhairi ne ko na sharri. In na alkhairi ne, ya yi sauri ya gyara, saboda tashin kiyama ya kusa. To wasu mutane suna cikin rafkannuwa a irin wannan hali da ake ciki na saban Allah, a irin wannan hali da ake ciki da Allah ya ce tashin kiyama ya kusa, a haka wasu suna nan suna zalunci, a haka wasu na nan suna cin hanci da rashawa, a haka wasu suna nan suna ta gidan manya-manyan gidaje, suna siyan manya-manyan motoci da dukiyar haram, a haka wasu na ta tsafe-tsafe, suna so mulkinsu ya tabbata, suna so arzikinsu ya tabbata. An gani? To kaga mutumin da aka gaya mai tashin kiyama ya kusa, sai ya ci gaba da saban Allah, ya ci gaba da ta'addanci, kaga wannan sunan shi rafkanan ne. An gane wannan ko? Kamar mutum ne yana tsaye sai ya ji kukan zaki, yana jin zaki ya yi gurnani, me ya kamata mutum ya yi? Kana tafiya cikin daji sai ka ji zaki ya yi gurnani, sai ka kwanta gindin itaciya ka yi bacci? Idan mutum ya kwanta gindin itaciya ya yi bacci, me ya faru? Kaga ya miƙa kanshi ya zama nama ga zaki. Mutum na jin gurnanin zaki, abin da ya kamata ya yi, iya gudun shi, iya tsiran shi, ya falle a guje. To yana jin gurnanin zaki kawai, da ya ji ta yi gurnani sosai ta yi shuru, ko zaki ya yi gurnani ya yi shuru, kawai sai ya ci gaba da harkar shi. To dama zaki in ka ji ya yi gurnani ba zai ƙara ba, sai dai kawai ka ji shi a gabanka, kuma ka zama nama. Saboda haka tashin kiyama, babu wanda ya san tashin kiyama ko yaushe ne. Amma kuma Allah subhanahu wata'ala ya turo manzanni suna yi mana gargaɗi game da zuwan tashin kiyama. Hatta manzanni da mala'iku da waye babu wanda ya san tashin kiyama ko yau ne an gano wannan ko to amma kuma ga manzanni suna tai mai gargadi idan ka tambaye su tashin kiyama nan an ce ya kusa yau ne sai su ce kul il sai su ce mai innamal ilmu inda Allah ilimi yana wajen Allah wa innama ana nadhiru mubin kawai ni mai gargadi ne mai bayyana wannan gargadin ni ba na zo bane in gaya muku tashin kiyama yaushe ne ni na zo in gaya muku ne tashin kiyama ta kusan zuwa ya kamata ku yi shiri kada ku gamu da Allah ba ku da jari za ku fuskanci matsala gobe kiyama Allah shi kiyaye na'am
ma yatini ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون
الله يقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث وانا أين جنتنا تروى بنزو مسلقة وبنجي جنسبا وديك سابو وانا تابا جنتنا تروى بنزو مسلقة وبنجي جنسبا متانا مكة إلا استمعوه فاتيس سوراريشي wahum yal'abun a halin suna wasa duk sanda wani sabon tunatarwa ya zo musu daga Allah maimakon wannan tunatarwa ya amfane su sai su saurari wannan tunatarwa suna wasa sun dauki tunatarwan kamar wasa ne an gane wannan ko na'am
lahiyatun qulubuhum wa asrun نجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون
شيني إمام الطبري ينا تشيوى نجمه الله ما يحدث الله من تنزيل شيء من هذا القرآن للناس ويذكرهم به وَيَنِزُهُمْ إِلَّا السَّمَاءُ وَتُدِكْ abinda Allah ke fararwa na ainihin saukar da wani abu na wannan Qur'ani ga mutane kuma duk abinda Allah ke fararwa na tunatarwa a gare su face sun saurare shi suna wasa lahiyatan qulubuhum kuma zuciyarsu yana shagala daga wannan wa'azi an gane to shine Imam Tabari yake cewa lahiyatan qulubuhum أي ما يستمي هؤلاء القوم الذين وصف صفتهم هذا القرآن إلا وهم يلعبون وتو ما يستمي هؤلاء القوم الذين وصف صفتهم أي وإن متاني وند الله يسفن تسفن سو باسا سوراروا وند القرآن إلا وهم يلعبون إنسك سوراروا أذن قرآن ببكم وأذن يمس تاثيري سيكا كسنا واسا غافلة عنه قلوبهم sai zuciyarsu ya zama to ya rafkana daga wa'azin alqur'ani su nuna halin ko ogo la yatadabbaruna hukmuhu ba sa yin tunanin hukuncinsa wala yatafakkaruna fima awda'ahu Allahu min alhujaj ba sa yin tunanin abinda Allah ya sanya a cikin alqur'ani na hujjoji alaihi magare su to shine yake cewa to wannan shine illa tamahu wa hum yal'abun la yata qulubuhum zuciyarsu yana mai rafkana ga wannan wa'azi da ake musu to kaga zahirin wannan aya Allah ya nuna mana cewa ma ya atihim min zikri min rabbihim muhdathin wani tunatarwa bai zo musu ba daga ubangiji tunatarwan nan wanda yake sabo bi ma'ana wani sabon sako bai zo daga ubangiji ba dan lokacin da Allah ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya zo makabaran maka da sako wanda yake sabo wanda ba saba jin shi ba to wannan sako da ba saba jin shi ba sabo idan sun ji shi sun ce ina Muhammad ya zo da wannan sako sabo sun ce wannan magana banza ne kawai wannan ƙarya ne wannan sihiri ne wannan bokanci ne wannan kaza ne sai su saurare shi su yi ta wasa suna dariya suna yi wa manzon Allah izgili akan abin da yake faɗa kuma lahiyatan qulubuhum sannan kuma zukatansu suna shagaltuwa daga magana hankalinsu bai tare da abinda manzon Allah yake faɗa sallallahu alaihi wasallam wa asrun najwa allazina zalamu su kuma wanda suka yi zalunci sai su ringa boye tattaunawa su wane ne allazina zalamu guna ana nufin kafirai a lokacin da manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yake karanta ma ainihin kafiran makka alqur'ani sune kafiran makka ne Allah ya kira su allazina zalamu wa'anda suka yi zalincin nan sai suna boye ainihin ganawa suna ganawa a boye suna tattaunawa da junansu a asirce suna cewa hal haza illa bashar mithlukum shin wannan mutumin Muhammadu da yake da awon waya zo da Qur'ani waya zo da littafin da zai shiryar da ku shin Muhammadu wani ne in ba mutum ba misalin ku mutum ne fa misalin ku mun san iyayen shi mun san lokacin da aka haife shi to menene zai gaya mana hal haza illa bashar mithlukum shin wannan wani ne in ba mutum misalin ku ba wani manzon ma cewa suka yi hal haza illa basharun mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun kace wannan manzon mutum wani ne ba manzo irin ku ba mutum ne irin ku yana ci daga abin da kuke ci yana sha daga abin da kuke sha wala in ata'atun basharan mithlukum ko wala in ata'atun basharan mithlukum innakum idhan la khasirun lalle ku din nan wala in ata'atun basharan mithlukum wallahi in za ku yi da'a ga mutum misalin ku lalle wallahi ku din nan kun yi hasara ya kamata in Allah zai aiko ya kamata ya aiko da mala'ika ne bai kamata Allah ya aiko mutum irin ku ba mali hazar rasul ya akulu ta'am wa yamshi fil azwaq me yasa wannan manzo an ce manzon Allah ne an ce wai Allah ya turo shi me yasa yake cin abinci irin yanda muke ci me yasa yake zuwa kasuwa yana siye da siyayya yanda muke yi an gane wannan ko su din nan suna sha ga wannan suna ganin in Allah zai aiko manzo kafin su yarda da shi sai ya zama to mala'ika law sha'a la anzala mala'ikatan ma sami'na bi hadha fi aba'il al-awwalin law sha'a Allah da Allah ya so da mala'ika zai aiko ba manzo ba ba dan adam ba ba mu taba jin wannan labari ba a ce wai Allah zai aiko da manzo wanda zai shiryo da shiryar da al'umma sai Allah ya turo da wa ya turo da mutum irin mu da zai yi ba in malami ne mai da'awa sai ce ba dan gidan wani bane anan ba aka haife shi muna kallon shi kai ni ne ma na mai kaciya karshen ta kenan yanzu ni na mai kaciya kuma yazo dan rashin kunya ce zai mun wa'azi lokacin da aka haife shi ga kaza 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 zai fade biri har wutsiya kila ba har ƙarya ma sai ya hada da shi a kanka an gane wannan ko dan duk mutumin da ya riga ya san ka ya gama da kai an gane ko zai faɗi komai naka daga farko har ƙarshe to saboda haka manzanni za ka ga ana cewa to ai mutane ne irin mu mutane ne masu cin abinci ko mun san iyayensu sun taso a unguwa kaza to yaya za a yi mutumin da ya taso a irin wannan unguwa mutumin da ya kaza ya zo ya karantar da ni me zai karantar da ni an gane wannan ko shi ne Allah ta'ala su din nan sun ce fa me yasa Allah ya aiko dan adam ba su taba jin irin wannan a cikin ubanninmu a cikin iyayensu ba a ce wai an turo da dan sako dan shiryawa a turo da wa mutum sai Allah ya ba su amsa wa ma arsalna qablaka min al-mursalina illa bi innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna bil azwaq Allah yake ba mu taba aiko da gabaninka da wasu manzanni ba duk manzannin da muke aikowa ba mu taba aiko da manzanni gabaninka ba ya rasulullah illa innahum la ya'kuluna ta'am fa sai lalle su suna cin abinci Allah yake idan manzannin da nake aikowa ne inji Allah duk manzannin gaba ɗaya suna cin abinci wa yamshuna bil azwaq kuma manzannin gaba ɗaya suna zuwa kasuwa don kun ce ma sami'na bi haza to wannan magana naku shine ƙarya amma abin da yake tabbatacce duk annabawan da Allah ya aiko Allah yana aiko annabawa ne mutane an gane ku hal haza illa basharun mithlukum shin wannan Muhammadu wani ne in ba mutum misalin ku ba wato sun raina shi afata'atuna sira wa antum tubsirun shin za ku je ne za ku ringa dumfaran sihiri alhali kuna gani za ku ringa dumfaran sihiri me suke nufi Qur'anin da manzon Allah ke karantarwa sihiri ne Qur'ani ba maganar Allah bane. Me yasa suka kira shi sihiri? Saboda ya gagare su. Sun kasa kirkiro irin shi. To, abinda muke kasa kirkiro irin shi, ai ya kamata ya sallama cewa daga wajen Allah ne. Sai suka ce ai wannan ba wani abu bane, Muhammadu sihiri ne, babban mai sihiri ne shi. Shi ya fi mu kwarewa ne a wajen sihiri. Shi yasa ya zama to ya kirkiro Al-Qur'ani wanda ba za mu iya kawo irin shi ba. Kun ji hujjarsu? Sun yi wannan don ya zama to propaganda da za su kange mabiyansu daga fahimtar Al-Qur'ani. Kenan wannan duk wa'azin da manzon Allah yake yi a daina sauraron shi sihiri ne. Saboda za a tambaye su wannan fa saƙon da Annabi ke karantar da mu. Gaskiya saƙon nan ba a taɓa jin irin shi ba. Sannan mu ma kanmu da muke alfahari da fasaha, muke alfahari da zalaka, muke alfahari da azanci, mu ɗin nan ba za mu iya ƙirƙiro aya guda ɗaya irin shi ba. Kaka ce to ai abin da yasa ba za a iya ba, ai ya goge ne wajen sihiri, ya fi mu iya sihiri ne. Wa'iyazu billah, afa ta'tuna sihira wa antum tubsirun? Shin zai yiwu ku ringa dumfaran sihiri, ku je ku karɓi sihiri wajen Muhammadu? Alhali kuna gani iri-iri kun san sihiri ne, Allah shi kiyaye. To an ce lokaci ya yi, za mu tsaya a nan, za mu ci gaba daga inda muka tsaya, Allah ya kai mu gobe. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.